Mai saurare barkamu da wannan lokaci ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Daily Trust da sauran tushen FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Wannan lokaci da aka shiga na sauyin rukunin wutar lantarki a bangarori da dama yasa al'umma su ma suke ta ganin sauyi. A ta bangaren kamfanoni kullum cikin neman afuwar waɗanda ba su iya samun isasshiyar wutar lantarki ba suke. To amma wasu suna cewa ban hakurin ya karkata ne ga irin rukunin farko da aka fi sani da ban A wanda yasa da dama ke ganin an mai da su saniyar ware. A cewar wasu ma tunda aka fara komawa wannan tsari na band A zuwa E hankali ka cukan ya karkata kai an gata. Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba dalilin da yasa hankalin kamfanonin wutar lantarki ya fi karkata kan wani bangare na daban. Ko me ya jawo hakan? Ku biyo mu. Bari mu fara da jin ta bakin wannan malamin game da abin da zai ce na yadda suke samun wutar a yankin su da kuma korafin nuna wariyar da ake yi.
To a zahirin gaskiya malam Muslim ba wai ba su taba yi bane ko ba sa yin wato ainihin ba ma talaka hakuri illa suna nuna fifiko ga wato ainihin da zahirin bambancin da ke tsakanin talaka da mai kuɗi. A wurin Kaduna Electric su ƴan kasuwa ne da suke zuwa su kafa hajar su wanda kuma ya faranta musu rai za su wato ainihin yabe shi su kuma karrama shi yadda ya kamata. Amma inda a ce talaka ya san ciwon kansa, talaka ya san darajar da Allah ya bashi duk da yana talaka, inda a ce talaka ya san mutuncin kansa, inda a ce talaka ya karrama kansa, dan siyasa ya san cewa idan aka bata ma talaka rai zai gani a akwatin shi. Idan kuma ka kalli wannan tsari da aka fito da shi na band A, band B, band C, band D, band E, har wa yau wannan rashin mutunci da rashin karramawa da talaka bai mu kansa bane ake ci gaba da wato ainihin nuna masa bashi da mutunci. Amma in ba haka ba, dan me minista zai waye gari rana ɗaya wutar da bata ma isa Najeriya ba a ce wai sai an ba mai kuɗi ƙarancin awoyin da ya kamata a bashi. To mun duk wannan angwannin da aka lissafa, mu a jihar Kaduna dai angwanni ne na masu hannu da shuni, duk talakan da ka gana jikin wannan angwannin sai wato ainihin wanda Allah ya taimaka ya shige a wannan barayin angwannin. Amma babu wata anguwar talaka da take samun wutar awa 20 ko awa 15 ko awa 18. To kaga inda a ce talakan ya san ciwon kansa, gobe idan minista ya yanke wannan hukuncin zai ja shugaban kasan da ya daura shi ya fadi zabe, wala ba zai fara yanke wannan hukunci ba. To kaga ya zama tilas, ya zama jazama mu zo talaka ya san me ke damun shi. Ni abin da yasa har kullun abin yake wato ainihin ban cika damuwa da shi ba, saboda ai talaka na da yana Allah fa ya bashi yadda zai. Ƙarya ne a ce wai talaka bashi da yadda zai, ƙarya ne domin talaka ke zabi.
Ta bangaren wasu al'ummar su ma suna ganin cewa wutar ba lalle a iya cewa ta tabo bangarorin su ba, domin kuwa a ganin su ba iya abin da aka faɗa suke gani ba.
Ai mu dai nan gaskiya wuta da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya da abun tausayi, yanzu haka gashi tun da safi babu wuta, ko in ce tun asuba babu wuta, jira muke kwata-kwata an kawo wutan nan bai fi ɗan mintuna kaɗan ba, ruwan da zaka alwala da shi ma dawo aiki, saboda ba kai famfin ruwa ba, babu wuta, alwala ma baka samu kai ba, chocolates of fa abincin da zaka dafa babu ruwa, ga wanka, ga yara, gaskiya abun dai kam haba. Ko me dalili ni kan na rasa gane fahimtar abun ko me ke faruwa oho musu.
Sunana Muhammad Sadis Kargi da ke zaune a nan garin Zaria. A gaskiya muna fuskantar kalubale bangaren wutan lantarki. Musamman ni da nke zaune a gonar ganye, za ka ga mun yi 24 hours ba wuta, sannan idan sun kawo wutan, idan Allah ya sa wata rana sun kawo wuta, za su kawo ta cikin dare. A cikin dare misali sun kawo ta karfe 2 to zuwa karfe 4 za ka ga sun dauke. Gashi nan mutane da yawa, manya-manyan gidaje ba ruwa, ba a yi famfin ba. Hakan za ka ga sun fito suna neman masu ruwa, wato masu kura kenan. To hakan za ka ga mutane ko ina ana ta samun matsalolin ruwan nan saboda ba a yi famfin ba. Wasu gidajen nasu ba janareto. Da wannan lantarki nan ake yin famfin. To hakan su ma masu sai da ruwan suna samun albarkacin nefa a nan cikin gonan ganyen, suna ɗiban ruwa su kakkai wurare daban-daban. To su ma ba wutar lantarki, su ma suna zaune. yana haddasa mu da matsaloli daban-daban da dama wallahi. Gaskiya muna jin muna roƙon gwamnati dan Allah dan ƙara duba wani abubuwa, saboda gaskiya ana cikin wani hali fa, wallahi ana cikin wani hali, matsalolin ne fannan. Da fatan Allah subhanahu wataala ya ba su ikon gyarawa.
To a cewar hukumomi ba haka abin yake ba, ila iyaka tsari ne na iya kudinka. Kamar yadda azantawa ta da wani jami'i na kamfanin rarraba wutar lantarki ta Kaduna, wato Kaduna Electric, ya shaida mun.
So sunana Idris Muhammad ne, jami'i ne a sashen hudda da jama'a da sadarwa na kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna, wanda aka fi sani da Kaduna Electric. Ba wai an mai da hankali akan rukunin ban A kawai bane, aka bar sauran rukunonin. Abin da ke faruwa, kowane rukuni akwai abin da ka'ida ta tabbatar. Su rukunin ban A, mutane za su ga kaman an mai da hankali zuwa kansu ne kawai, saboda su kaga su ne kawai aka yi ma ƙarin kuɗin wutar lantarki. Kuma doka ta umarci dukkan kamfanonin rarraba wutar lantarki da su tabbatar da cewar waɗannan wanda suke rukunin band A ɗin ba su kasa samun abin da doka ta tanada musu ba, wato aƙalla awa 24 a awa 20 cikin kowane wuni.
Amma wasu sukan ba da misali ne da yawanci akan ga ana ba da haƙuri na katsewar wutar lantarki in ba a iya cika musu wannan adadi ba, amma ko su ba a cika mai da hankali a ba su haƙurin cewa su ma watakila an ce za a ba su wutan awa 10, amma sun samu awa 8, ba a cika mai da hankalin a ce su ma a ba su haƙuri ba.
Abin da ke faruwa, ka gani mu a kamfanin Kaduna Electric, a duk lokacin da muka samu wani tangarda na ba da wutar lantarki, to mukan ba dukkan abokanan hudunmu haƙuri cewar ga dalilin da ya kawo katsewar wutar lantarki a wuri kaza, a wuri kaza. In kana bibiyan shafukanmu na sada zumunta a Facebook ko Twitter ko Instagram, za ka ga daga lokaci zuwa lokaci a duk inda aka samu wani matsala za mu fito mu ba al'umman da wannan matsala ya shafa. Daga nan jihar Kaduna har jihar Kebbi, duk inda aka samu muna yi. Shi wannan na ainihin abokanin hulɗarmu wanda suke band A, wani umarni ne muka samu daga ainihin hukumar da ke kula da harkar lantarki ta ƙasa, wato Nigerian Electricity Regulatory Commission, na in su mun kasa cimma wannan abin da aka na ƙa'ida, to dole sai mun wallafa, mun ba mu cimma abin da ake buƙata ba, kuma mu ba da haƙuri haka. Amma in kana shafinmu musamman a Facebook, za ka ga duk lokacin da aka ma samu matsala ko da na ɗaukewa wuta ko kuma an samu wani haɗari ko wani abu makamancin haka, duk al'ummar da abokanan hudunmu da wannan matsala ya shafa, muna ba su haƙuri. Kaga kaman shekaran jiya da aka samu matsala daga ainihin rumbun rarraba wutar lantarki na ƙasa, wato National Grid kenan. Mun fito nan da nan, muka fitar da sanarwa inda muka ba dukkan abokanan hudunmu haƙuri, muka kuma yi bayanin dalilin da ya kawo a ɗaukewa wutar lantarki a wannan lokaci.
Amma da yake kuna bayanin cewa wannan tsari band A kawai ya shafa, ta ya ɗan band B zuwa C da E zai iya gane cewa lamarin bai shafe shi ba, har ya iya bambancewa?
To da farko dai, shi wanda ke wani rukuni, domin rukunai biyar ne ake da su. Akwai rukunin band A wanda yake doka ya sa cewar za a ba su wuta lantarki na abin da bai kasa awa 20 ba, kuma a kowane ma'auni, wato kowane unit kenan, na lantarki su kuma za su biya naira 225 akan kowane unit band A kenan. Su kuma wanda suke band B, abinda mafi karanci shine awa 16, su kuma wannan abin bai shafe su ba har yanzu. Abinda suke biya da akan kowane unit yana nan akan naira 66 da dan wasu yan kwabbai haka har yanzu. Haka yake,
kamar kana nufin in mutum
na wanda suke band C awa
kana nufin kamar duk sauran waɗanda ba su band A kenan, ko da sun je siyan katin wuta yadda suke siya a da unit din, haka za su ganshi,
haka za su ganshi, haka za su ganshi kwarai. Da band B da band C da band D da band E, duk yadda suke siyan katin wutar lantarki. Misali in da unit ɗinka, misali kowane unit kana saya a naira 66 da wasu yan kwabbai ne, to haka zaka sai kowane unit a naira 66 da wani abu.
A bangaren Dr. Ibrahim Danbata, shugaban kamfani N Power Consult Africa, ya yi mun tsokaci kan abin da suke kallo a matsayin su na masana fannin wutar lantarki.
To malam Muslim, kamar dai yanda ka sani, so wannan tsari an yi shi ne, zan so in yi bayani akan wannan. An yi shi ne saboda gwamnati ta rage nauyin da ke kanta na tallafi da take bada, musamman kasan akwai tallafin man fetur, akwai kuma tallafin kudin wutar lantarki shi ma. Kamar da shi mai girma ministan wutar lantarki ya faɗa, shi Chief Adebayo, akalla gwamnati na biyan kashi 67 na kudin sarrafawa da ku da kuma rar kudin wutar lantarki dai gaba ɗaya kenan. Kashi 67 suke biya. So sai suka fito da wannan tsarin su cewa, to in haka ne, me yasa ba za mu fito da tsari na musamman ba wanda za mu baiwa mutane waɗanda za su iya biyan wutar lantarki, saboda sai su biya mu cire wannan tallafi. So shine aka fito da wannan tsari na band A, wanda ita hukumar wutar lantarki ta, wanda kuma mataimakin chairman din Musliu yayi magana, yayi bayani, shine dole kamfani su tabbata cewa sun baiwa waɗanda kwastomomi waɗanda ke kan wannan tsari na band A wutar lantarki na akalla awa 20 a kowane rana.
Amma a ganin ka za a iya cewa ikirarin na su sauran kwastomomi zai iya tabbata kamar ana nuna wariya?
To wariya ne, ba wariya ba. Musamman in ka ga dan na dubi kafofin social media, zaka ga yawanci mutane na cewa mu muna band B, mu muna band C. Wayansu ma zaka ga cewa su suna bandless, wato ba basu da band kenan, ba a kula da su ba da sauransu. To yanzu kamar yadda ne maka bayani, kudin subsidy, wato tallafin da gwamnati take biya na wutar lantarki a shekara 24, in ba a cire tallafin nan ba, shine kashi trillion biyu da dugu tara kenan, that's 2.9 trillion naira. In kuma aka cire tallafi, in kuma aka cire tallafi ga waɗanda ke kan band A, so kaga shi za a cire kusan za su, wato gwamnati kudin zai ragu kenan, kan gwamnati zai koma gwamnati kawai, tallafin da za ta biya shine kawai 1.4 trillion, wato trillion ɗaya da dugu hudu kenan, wanda kaga ai kusan kamar rabi kenan. Wato su waɗannan 'yan band A su ne za su biya nasu kuɗin wuta ba tare da tallafi ba, amma waɗanda su kuma ke kan band B, C, D da E, su gwamnati za ta rinka biya masu tallafi, wanda shi ne na 1.4 trillion, maimakon ta biya wa kowa da kowa, waɗanda har da 'yan band A, wanda shi ne 2.9 trillion. So kaga abin da ya gwamnati take hanga kenan, amma su ma sauran band ɗin, kamar yadda zan so masu sauraro su sani, kamar yadda shi ma mai girma minista ya faɗa, shi ne a hankali a hankali duk za a zazzare wannan tallafi da ake badawa. So abu ne da ake yi a hankali, wanda kuma gwamnati ta sa tana so cewa su waɗanda ke kan band A an ba su wuta kamar yadda aka faɗa. In kuma kamfanin rarraba wutar lantarki bai bada wannan wutan ba har na tsawon kwana biyu, to dole ne fa ya zo kan yanar gizonsa da kuma sauran kafofin watsa labarai da na social media, ya yi wa su kwastomomin shi bayani dalilin da ya sa bai yi haka ba. In kuma har ya kai kwanaki 7, to ya san cewa za a cire wannan bane, wannan fida, wato babban layin rarraba wutar lantarki zuwa band B kenan. So kaga su B da C da D da E ana masana da tallafi, wayanda kuma band A wanda su suke biyan kudin wutar lantarki su kamar yadda ne maka bayani kwanaki wanda da kafin a cire tallafi wanda ke bani eh suna biyan akalla zuwa naira 62 zuwa 67 a waɗansu kamfanonin rarraba wutar lantarki wanda aka maida shi kuma yanzu zuwa naira 225.
Shirin daga Laraba kuke saurari daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma ta shafukan mu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin ta trustradio.com.ng ko kuma ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Madalla. To amma me yasa ban hakurin yayyawa tunda aka fara wannan tsari? Wasu na ganin yawan neman afuwar kwastomomi da kamfanin wutar lantarki ke yi game da tangarda wata alama ce da suke diga ayar tambayar shin anya za a iya kuwa? Ga Malam Idris Muhammad na kamfanin Kaduna Electric.
So wannan tambaya ko tsarin zai dore ko ba zai dore ba ba mu ne zamu amsa maka shi ba.
Wasu ai suna cewa kamar kusan kullum ba da hakurin ya wuce kila tunanin su, wala Allah suna tunanin koda za a bari ya zama bai wuce kila koda so ɗaya cikin sati ba a tunanin su.
To misali idan aka ce an baka umarnin duk lokacin da abu ya faru kai, in baka yi ba kila ana iya samun ka da laifi a ce ai baka yi din ba. Amma abin da kenan mu dai tun kan ma wannan umarnin ya zo mu yana cikin tsarin ainihin wannan kamfani, idan har akwai wani bayanin da ya kamata mu yi ma abokanan hudunmu wanda ya danganci yadda muke aikace-aikacen mu, yadda muke raba wutar lantarki, da kuma in har an samu ma wani matsala mu tsarinmu ne mu tabbatar da cewa mun sanar da abokanan hulɗarmu cikin lokaci abinda yake ciki. To magana cewar a ba da haƙuri musamman ga waɗanda suke rukunin band A, in dai har ba a cimma wannan adadin ba, mu gurin da muke da shi a matsayinmu na kamfani shi ne ma mu kai lokacin da ma babu dalilin da zai sa mu ba da wannan hakurin, domin kowane abokin hudunmu mun cimma mafi karancin abin da ake bukata mu cimma sa. Kaga in muka cimma babu dalilin da ma za mu baka hakuri kenan saboda wannan, sai dai mu ba da hakuri saboda wani dalili na daban wanda dama can muna yi.
Da ƙarshe me zaka ce masu kwastomomin da suke band B zuwa sauran game da suke ganin kamar an ware su su ma ba kwastomomi bane, wani sako zaka ka aika musu?
To abinda kullum tun kafin wannan al'amari ya zo mun sha gaya ma abokanan hudunmu cewar shi harkar lantarki yanzu a Najeriya sai ne da sayarwa. Idan na sayo kaya na sayar maka, idan baka biya kudin kayan nan da na sayi maka ba, to kaman ka hana kanka ne samun kayan nan, domin za a kai lokacin da ba zan iya sayowa in sayar maka ba. Gaskiya musamman waɗanda suke rukunai na ƙasan nan, yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa suke a wannan rukunin, domin abinda suke biya, misali zaka ga an ba mutum wutar lantarki mu aje na naira 10,000 misali, amma yaje ya kasa samun a kila ma 3,000 a hannun shi. To daga cikin abinda ke haifar da kasancewar mutane a wannan rukunai na ƙasar shi ne gaskiya ba su biyan kuɗin wutar lantarki. Saboda haka abinda muke bayani a kullun shi ne da wanda suke rukunin ban A yanzu da wanda suke rukunin ban E, babu wanda zai tabbata a wannan rukuni, matuƙar baya son wannan rukuni ɗin. kowa na da daman ya bar wannan rukuni din.
Kace nace kamar mutum zai iya zuwa office kenan idan bai san tsarin da yake ya kai korafi ya ce a canza masa.
Abin da ke faruwa idan misali mu dauka misali mutanen da suke rukunin ban'i yanzu sai suka yi hubbasa idan wuta aka kawo musu aka yi lissafin wutan da aka kawo musu misali a ce na miliyan daya sai su biya 950 ko abin da ya fi haka to suna da dama su bukaci suna son su bar wannan rukunin su koma rukuni na gaba mu kuma za mu tattara bayanan yawan wutan da muke basu yanzu da kuma yadda suke biyan kudin domin mu tura ma hukumar da ke kula da ainihin harkar lantarki ta kasa za ta duba ainihin bukatar nasu kuma ta duba shaidun da muka gabatar cewa yanzu suna rukunin misali bal'i ne kuma gashi nan ana ba su wutan misali na naira miliyan daya kuma suna biyan kashi 95 na abin na kudin wutan ko abin da ya fi haka kuma yanzu suna bukatar su koma ba di misali to hukumar za ta duba kuma in ta amince za ta ba da umarnin cewa to a daga su zuwa banki.
A cewar Dr. Ibrahim, yawan rashin ba hakuri ga sauran kwastomomi abu ne da ya kamata a duba baki daya, ba wani bangare ba kawai. Duk da a ganin shi akwai abin da ya jawo hakan.
Eh to gaskiya ya dai kamata a ce kamfanin wutar lantarki a duk wani abin da kamfanin rarraba wutar lantarki duk wani abin da ya shafi kwastomomi ya zamana cewa ya sanar da su, hatta outage in za a dauka na san akwai kamfanonin da zaka ga suna sawa kamar na san Kaduna zaka ga sun sa hadda Hausa suna cewa za a dauke wuta a wannan sashi Josmana ga haka da sauran kamfanoni su Yula da sauran su har da su Eco suna sassawa a kafofin nasu yada sada zumunta na social media. Amma abin da yasa wannan ya zama na cewa ya zo da zafi na ban'i din nan doka ne wanda ita hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ta bada, wanda tace duk in kamfanin rarraba wutar lantarki bai bada wayannan awoyi ba to doka ya hau kansu su cewa dole fa su fito kafofin sada zumunta da kuma shafukansu na yanar gizo su baiwa 'yan Najeriya da kuma kwastomomin su hakuri. Shi yasa kake ga wannan ya fi zuwa da zafi, saboda doka ne in ba su yi ba akwai tara da ke kansu wanda dole za su biya. So abinda yake faruwa kenan.
Amma yanzu daga ƙarshe me za a iya cewa sauran kwastomomin ya kamata su yi la'akari da shi su gane cewa ba wai wariya ake nunawa ba?
Yawa, to abinda nake so sauran kwastomomi masu amfani da wutar lantarki su gane cewa kamar yadda shugaban ministan wutar lantarki ta Najeriya ya faɗa shine cewa su 'yan ban'i ɗin suna biyan kuɗin da wato an riga an zare masu tallafi, sannan su kuma sauran 'yan ban'i da C da D da E har yanzu akwai tallafi a kansu. So ya kamata 'yan Najeriya su san cewa kuma wai in kana ban bi ba wai ka dawoma akan ban bi din ba kenan.
Akwai yiwuwar zaka iya matsala
ba da dadewa ba yawwa kamar kwanaki biyu da suka wuce akwai manyan layuka na wato da muke kira feeders guda 34 wayanda aka mai da su ban A daga ban B. So kaga a hankali tafiyan yana kyau kenan. So in dai har su kamfanonin rarraba wutar lantarki suka ga cewa za a iya layin babban layin feeder zai iya biyan abinda ake bukata, za su tura wa hukumar wutar lantarki cewa gafa shi wannan layin zai iya biya, so muna so a yi upgrading. Su kuma za su zauna su yi nazari su ga cewa to za mu iya yi, in zai yiwu za su yi kamar yadda na gaya maka 34 an kara su. Sannan kuma daga ƙarshe ina so in sanar da mutane cewa kamar yadda shi mai girma minista ya faɗa dalilin yin wannan band ɗin musamman band A ƙarin kuɗin wutan band A shine ana so masu ruwa da tsaki na harkar wutar lantarki suna korafi cewa kuɗin da kwastomomi suke biya baya covering wato baya isa biyan kuɗin sarrafa da daku da kuma rarraba wutar lantarki nan zuwa ga kwastomomi. Sannan kuma gwamnati kuma ta ƙara cewa in har masu amfani da wutar lantarki za su iya biyan kuɗin wutar lantarki kamar yadda ya kamata ba tare da an cire ba tare da tallafi daga gwamnati ba za a samu kuɗi da za a yi gyare-gyaren layukan wutar lantarki wanda suke dakon wutar lantarki zuwa ga gidajenmu sannan kuma za a iya ƙara samun sabbin tashoshin sarrafa wutar lantarki a ƙasar nan
To da kalaman Dr. Ibrahim Danbata shirin daga Laraba na wannan mako ya zo ƙarshe. Madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.